Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Faraa, Sarauniya, Nomad, Dalol, da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin a cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Yau 10 ga watan Fabrairun shekarar 2019. Wakilin Amurka na musamman da aka nada domin tsara yadda za a tattauna da Korea ta Arewa Stephen Began ya ce an samu ci gaba a zaman tattaunawar da aka kammala a ƙarshen makon da ya gabata a Pyongyang wanda aka shirya domin sharar fagen taron da za a yi a ranakun 27 da 28 a wannan wata. Stephen ya ce ba a san abin da tattaunawar za ta haifar ba amma dai Amurka na tsakiyar tuntubar Korea ta Arewa kuma ana samun haske kan batutuwan da ake zantawa a kansu. Wakilin ya ce shugaba Trump
President Trump has made clear both to North Korea as well as to our team
Wakilin ya ce shugaba Trump ya fayyace hukumomin Korea ta Arewa da kuma tawagan mu cewa yana so ya ga an samu ci gaba kan batun kwance damaran makaman nukiliyan kasar gabanin hakan shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa zaman tattaunawar da za su yi da takwaran aikin sa Kim Jong-un zai wakana ne a Hanoi babban birnin Vietnam Komandan rundunar dakarun Amurka da ke kudancin kasar ya tabbatar da ikirarin da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi na cewa akwai alamun mayakan Hezbollah a kasar Venezuela amma ya ce a halin da ake ciki a yanzu dakarun Amurka sun fi mai da hankali ne wajen ganin sun tsare lafiyar Amurkawa da kuma kokarin tallafa musu saboda mawuyacin halin da suka shiga. Komandan dakarun Amurka Navy Admiral Craig Fowler ya faɗa wa manema labarai a ƙarshen makon da ya gabata cewa Amurka na iya bakin kokarin ta wajen ganin duk ƴan kasar ta da dukiyoyinsu da jami'an diplomasiya da ke kasar ta Venezuela sun samu cikakken tsaro. Da aka tambaye shi ko yana ganin akwai hannun rashin arkin siyasar kasar ta Venezuela sai ya ce komai mai yiwuwa ne mun ga abin da ta yi saboda haka ya kamata mu zauna cikin shiri domin abin da ka iya faruwa a nan gaba. Matsalar da tattalin arzikin Venezuela ya shiga ya sa shaguna da dama sun kasance wayan. Yayin da miliyoyin 'yan kasar suka bazama wasu kasashe domin neman hanyoyin kyautata rayuwarsu. Wani sabon fadari ya barke a yankin da ke amfani da harshen Ingilishi a kasar Kamaru ya yi sanadin mutuwar mutum 69 yankin da har ila yau mayakan 'yan aware suka ba al'ummarsa umarnin su zauna a gidajensu yayin da kasar ke shirin bikin ranar matasa. Bikin wanda za a yi ranar 11 ga watan Fabrairu na zuwa ne a daidai ranar da ake tunawa da lokacin da aka yi zaben raba gaddama. A shekarar 1961 wato lokacin da 'yan awaren suke nuni da cewa lokaci ne da aka mika yankin su da ke amfani da harshen Ingilishi ga yankin da ke amfani da harshen Faransanci tun dai a ranar 30 ta gabata ake ta gubza fada a garuruwan Limbe, Bo da Mutangene da Kumba da ke amfani da harshen Ingilishi da kuma wasu garuruwa da ke arewa musu gabashin kasar Frederick Mengoli mayakacin jinya ne a wani asibiti mai zaman kansa a garin Limbe
This morning the military brought 11 wounded patients and we can't take off them because
Ice da safiyar yau dakarun kamar suka kawo mutum 11 da suka ji rauni kuma ba za mu iya kula da su ba saboda muna da karancin ma'aikata sannan ba mu da magunguna A wannan lokaci ne mayakan yan aware da ke dauke da makamai suka ayyana rufe daukacin yankunan har na tsawon kwanaki 10 inda suka haramta gudanar da ayyuka da dama har sai ranar 14 ga watan Fabrairu To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe 12 dare ne da minti 4. Mayakan Syrian Democratic Forces mai gamayyar kudawa da sauran mayakan sa kai da Amurka ke marawa baya sun kaddamar da wasu harare akan mayakan IS domin kakkabe barbishin kungiyoyin 'yan tawayen da ke rike da gabashin Syria. a jiya Asabar kakakin kungiyar wacce ake kira SDF a takaice, wato Mustapha Bali, ya rubuta a shafin Twitter cewa SDF ta fara kai farmakin karshe akan ƙauyen Bagus da ya rage a ƙarƙashin ikon mayakan da ke ikrarin jihadi. Mayakan kurdawan da kungiyar Syrian Observatory for Human Rights take sa ido kan rikicin na Syria sun bada kiyasin cewa akwai akalla mayaka masu ikrarin jihadi sama da 3,000 a yankin, mafi akasarin su yan wata ƙasa ce. Sannan sama da fararen hula yan ƙasar Syria 23,000 da wasu yan ƙasashen waje suka tsere daga gabashin ƙasar ta Syria cikin makon da ya gabata, yayin da mayakan kurdawa da masu mara musu baya suka fara shirin kai farmaki. Sarkin Thailand ya kawo cikas ga burin da yayarsa ke da shi na tsayawa takarar bukamin prime minister kasar. A ƙarshen makon da ya gabata, jam'iyyar Thai Raksat Chat ta ayyana Sarauniya Uburatana mai shekaru 67 a matsayin yar takararta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da dawowa wannan shiri zabe ko nade, shirin da kan tabo lamuran da suka shafi zabe da labarun da ke da dangantaka da zaben. A wannan mako za ku ji cewa yayin da gwamna Abdulaziz Yari na Zamfara ya kaddamar da yakin neman zaben dan takararsa Kogunan Gusau, hukumar zabe ta ce san bata karbi sunan dan takarar ba, da alamu kiyayya yake nuna mini ba hamayya ba kuma bani da girman kai, in ji gwamnan Bauchi MA Abubakar. Shugaba Buhari ya gana da wani daraktan kamfen na PDP da ya yi murabus. Mai mutanen Taraba ke cewa ne kan adawa da suke ga mulkin PDP tun 1999 zuwa yanzu, waɗannan da bayanin Farfesa Alkali cewa jam'iyyarsu ta SDP za ta mara wa shugaba Buhari baya a ranar 16 ga watan nan, za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Gwamna Abdulaziz Yari na Zamfara ya kaddamar da kamfen ɗin ɗan takararsa na gwamna Kogunan Gusau, inda ita kuma hukumar zabe a Abuja ke cewa har yanzu bata karbi sunan ɗan takarar APC daga jihar ba. Kakakin hukumar Aliyu Bello ya ce bisa hukuncin babbar kotun tarayya ta Abuja, hukumar ta ci gaba da tsayawa kan wannan matsayar.
Ba ɗan takara sakamakon rashin zaben fidda gwani, da sun yi zaben fidda gwani sun kawo sunayensu da an aminta, amma tun da ba a yi ba kuma ga kotu ta hukunta, ana nan ana tsaye akan hukuncin kotu ya zuwa lokacin da mara ofis, idan alabishi wani abu ya canzu to za mu sake garzawa kafafen yaɗa labarai mu fara.
Wannan kin sai kotun ɗaukaka ƙara ba dai babbar kotu, tunda babbar kotu ta yanke hukuncin ta yi.
Ka san kotun jihar Zamfara babbar kotu ce, kotun jihar Abuja babbar kotu ce, kotuna biyun ba wacce take ɗaukan umarni daga ba wacce ta ɗaran mu ƴar uwarta. Kuma wancan hukunci na Zamfara da aka bayar da ya bambanta da wannan hukunci na Abuja, hukuncin Abuja tun ya shiga hannun hukumar zabe kuma tana aiki da shi.
Me yasa su kuma mutanen gwamna Abdulaziz Yari ko shi gwamnan na amfani ne da hukuncin kotun Gusau?
To wannan su ya kamata ka tambaya sai su yi bayani.
Ku dai kotun Abuja su ko kotun Gusau?
Wannan ba bambancin wancan kotu wannan kotu, abinda muka faɗi shine akwai hukunci a hannun hukumar zabe, kuma wancan hukuncin kotun Zamfara bai warware hukuncin wannan kotu ta Abuja ba.
Dai sai a ɗauka ko kuma zabe akwai abinda tafi son matsayin inta ne take so kullum a tabbatar cewa ba a yi zaben nan ba.
Ba wani zabin ta, zabin da ya tabbata mata ya bayyana mata kenan, kuma zabin da kotu ta faɗa kenan. Kotun Zamfara ba ta warware hukuncin kotun Abuja ba, domin ba ta saman kotun hukuncin Abuja. Kotun Abuja da kotun Zamfara hurumin su ɗaya ne. Wannan hukunci suka zo mabambanta, tuni ga wannan to ga wani yazo, wanne kai in an baka zaka dauka? Abinda doka ta aminta aka yi shi aka yi, kuma a kansa ake, kuma bai saba doka ba.
Kafin dai wannan zaben, idan wani hukunci ya faru aka amince da cewa jihar ta yi zabe, za a iya sa ita jam'iyyar APC a cikin katin Dongola Kuriya?
Ba zan kai ga haka ba sai mu jira mu ga lokacin idan yayi da abin da ya fito.
Za a dai gudanar da zaben gwamnoni ranar 2 ga watan gobe insha Allah, kuma za mu jira mu ga yadda lamarin Zamfara zai kaya musamman ga APC. Zai wuya mu yi shirin nan ɗaya biyu ba a samu wani labari na mara ba ko caccaka ga gwamna MA Abubakar na Bauchi ba. Karshe dai gwamnan ya shigo shirin nan yana mai cewa kiyayya wasu ke nuna masa.
Yawancin adawarmu ba a yin sa bisa wata hujja, kawai ana yi ne a sunan adawa, wani kuma zaka samu kiyayya ne ba wai adawa bane. akwai bambanci tsakanin adawa da kiyayya. Kiyayya mafi yawan lokaci za ka samu cewa hasada ce ke haifar da shi. Hasada ko da ma an ce ba ta da magani. Yau shekara na sama da uku na mulkin nan, daga ranar farko har zuwa yau adawa ake da ni. Kuma an katina akwai lokacin da na ziyarci sarkin Bauchi, abinda na ce a wannan lokaci shi ne ko zagi na aka yi, kar alama mun da zagi a faɗa wa duniya ayyuka na alkhairi. Ga zan ni mutum da ke nan wanda na amince da cewa siyasa ta kunshi adawa, kuma adawa ba wai koyaushe ba ne take kasancewa a ba mara kyau.
Wasu mutane suna cewa kana da wuyar sha'ani ba ka iya ganuwa, watakila kamar wani daga cikin masu son wanda ya niyyar takara ma bai nasara ba, Captain Balaji Brent, ya nuna cewa kai kawai aikinka kawai kana cewa kai gwamna ne kawai na jihar Bauchi, ba ka hulɗa da jama'a, ba ka ɗaukar shawara.
Watakila ra'ayin sai faɗa. Hakikanin gaskiya Balaji Brent yana cikin mutane na farko cikin wa'anda na yi takara da su da na aikawa saƙo na buƙatar musaddi da shi, kuma ɗan uwansa na kusa wanda ni abokina ne na shekaru dewa, Alhaji Abdulkadir Dahuwa Ibrahim, da ce masa ka nemi Bala ka yi magana da Bala, ina da buƙatar zan yi magana da shi. Kuma a ce wai a'a ni aikina na gwamna nake, ina da wuyar sha'ani. Babu inda za a yi ka kawo gyara ya kasance baka da wuyar sha'ani, saboda shi gyara abu ne mai wahala. Tun farin farko dama ka san ita jam'iyyar APC dama akan aƙida ta canji ta zo tun farin farko. To mafi yawan mutane ba su fahimci menene canjin da yake nufi ba. Da yawan mutane sun dauka cewa abinda canji yake nufi yau mun zo mun kawar da NPDP, an maye gurbinsu da 'yan APC sai a ci gaba da gudanar da barna. To ni ba irin canjin nan zo kawowa ba kenan. Dole a canza hanyoyin da ake gudanar da mulki, dole a toshe kafofin barna, dole a kauda rashawa da cin hanci. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka gina min adawa a round a tattare da ni, wanda kuma ba ni da niyyar canzawa daga kan wannan aƙida. Amma mafi yawan jama'a musamman talakawa da ke lunguna da ƙauyuka za su gaya maka wani labari ne daban. Na su nuna maka cewa su a duk gononin da aka taɓa yi ba a sami saukin kai iri na ba, tunda ni ne wanda zan sauka in shiga cikin su, in sun bani hannu in ba su hannu, babu abin da bana yi da talaka. Saboda haka an kaji mutum ya ce ina da wuyar sha'ani ko ba na ganuwa, watakila bai taɓa kwatanta neman gani na ba.
Biyu bayan ganawa da shugaba Buhari da daraktan kamfen na PDP na Gombe Bala Bello Tinka, PDP ta fito ta ce sauke shi ta yi daga mukamin, tana mai cewa an ga sunansa ne a matsayin ɗan takarar gwamna na DPP. Jigon APC Abu Ma'azu ya ce APC ta tsinci dami a kala ga sauya shekar Tinka zuwa APC.
Kasancewan shi Bala mutum ne haziki kuma matashi mai neman ci gaba, to ya duba ya gani ya ga ya kamata ya dawo cikin ƴan uwansa masu neman siyasan ci gaba, shi yasa ya dawo muna jam'iyyar mu ta APC. Kuma shi ma ya taɓa takarar gwamna a jam'iyyar PDP wanda bai samu nasara ba, yaron ya samu, kuma shine babban jagoran sa, yanzu ya dawo mana jam'iyyar mu ta APC kuma alama ce ta nasara.
Jam'iyyar kunnan ta APC yanzu dai ta zamanto tungar waɗanda yake suke da laifi, in sun shigo cikinta za a ba su kariya.
Wannan ba gaskiya bane, ba wani mu a jihar Gombe wanda yake da laifi wanda ya shigo mana jam'iyyar APC, ba maganar laifi bane. Bala da ya shigo mana nan da kuma su duk wanda suka shigo jam'iyyar nan jigajigansu, ba mutum ɗaya da yake da laifi ko a kotu ko ake zargin shi daga wurin EFCC ko ake zargin shi a wurin 'yan sanda ko kowane ma ma'aikata ta bincike na marasa gaskiya. Mu a jihar Gombe ba mu da shi.
Nan take sakataren PDP a jihar Babba Shanu ya ce wannan soye shekara ba za ta yi wa jam'iyyarsu illa ba.
A wannan dalili muka sauke shi daga kujerarsa ta Director General, muka ce kuma ya yi wa jam'iyya cin fiska da cin amana. In siyasa ba ta ishe shi ba ya kaura ya bar wacan jam'iyyar sake koma APC, kuma ka ga yana da haƙƙi. In ka ce su Joshua Lidane, Joshua Lidane nan sanata ne shekara na takwas. Yaya sanata mai ci za a samu mace a ƙasar Tangalawa da ta ka da shi zaɓe a zaɓen neman kujerar sannan? Ba ma ya da kashi ba mu rabu da kuɗa? Ko? To, an ka da shi zaɓe ya fi shi ya tafi ta jam'iyyar. To, da ya tafi ta jam'iyyar yanzu takarar ya samu? A yi manya-manya wanda suka bar jam'iyyar ba a Gombe kaɗai ba a duk Najeriya gabaki ɗaya. Idan ba ka faɗi zaɓe ka rasa ba, to kana da shari'a a wuya. Dukkan su ka dube su, ko mutum ya yi takara ya rasa, ko kuma yana da shari'a EFCC. Ka san ya tabbata yanzu duk laifinka inda ka koma jam'iyyar APC za a jika a jibge.
Yanzu ko mu leka Taraba da tun dawowa demokradiya 1999 take karkashin lemar PDP, inda yanzu shugaban kungiyar magoya bayan Buhari a jihar Injiniya Ahmad Zakari Guroje yace suna ganin hasken lamarin zaben.
Bature yana cewa there is always a first time, wato akwai lokacin farko. Domin su suke gwamnati a wayannan shekaru kusan 20 ko 21, shi yasa mutanen Taraba suka gane gaba daya akan cewa wannan jam'iyyar ba za ta tabuka musu komai ba, saboda sun gaza. To tun da sun gaza, kuma ga jam'iyya wanda shugaban kasa da yake a jam'iyyar yana rawan gani, kowa yana ganin irin ci gaba da ake samu a fadin kasar gaba daya. To saboda haka, idan ka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a wasu jihohi, mutanen Taraba suna zaune ne cikin bakin ciki saboda ganin babu ci gaba. Sannan kuma ga yawan tashin-tashina da yake tayar da hankalin mutanen jihar Taraba. Ga rashin ci gaba wajen tafiyar da jihar gaba, sannan ga rashin zaman lafiya. Saboda haka, maganan 2019 din nan, idan Allah ya yarda, mutanen Taraba sun ittikafi a kan cewa shi Senato Sani Abubakar Dalladi shine zai zo ya zama gwamnan farko da zai fara shimfiɗa abin da ake kira development. Saboda haka kuma, kamar yadda ake cewa daga sama har ƙasa, muna kyautata zaton idan Allah ya yarda wannan karon za a canja gwamnatin PDP a Taraba, kuma APC ce za ta kafa gwamnati. Ba mu wani tantama akan wannan tafiyar. Ita Hajiya da kake cewa ta bar jam'iyyar APC ta koma.
Tsohuwar ministan mata.
Ni ina ganin ba zan so in shiga cikin magananta ba sosai, tunda ba yar jam'iyyar mu ba, kuma ba jam'iyyar da take ciki yanzu ke mulki a jihar Taraba ba.
Inda ba ƙasa ake gardamar kokawa, bare ma lamarin na kwacin zabe ne. Jigon SDP kuma ɗaya daga 'yan takararta na gwamna Farfesa Rufai Ahmad Algali ya ce jam'iyyar ta yanke shawarar mara wa shugaba Buhari baya don ko ba komai ya mutunta ɗan takararsu marigayi Moshood Abiola.
Tunda aka gama zaɓen fidda gwani na shugaban ƙasa, aka zaɓi Donald Duke tsohon gwamnan jihar Cross River, to sai aka samu matsaloli. Shi Professor Jirgana da ya zo a zaman na biyu sai ya je kotu akan cewa shi ganinsa bai kamata a samu ciyaman na fati da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa duka a zon ɗaya ba, kuma ciyaman namu Rufala ya ɗan Ondo State ne tun da ke an yi zo ne saboda kujera kamar ta zo arewa. Tun daga lokacin aka samu takaddama, to yanzu haka da muke magana da kai, Jirgana ya ce duk da haka shi yana so ya je kotun koli don a sake duba yanda ba sun yadda kundin tsarin mulki na SDP da na Najeriya kan wannan zaɓe da aka yi. To bisa ganin cewa kwanaki su karatuwa suke yi na zaɓe, to jam'iyya ta ga cewa zaɓe guda biyu ne, ko ya kasance ba ma cikin masu tsayawa zaɓe a matakin shugaban ƙasa a Najeriya baki ɗaya ba wannan karni, ko kuma mawalini wanda za a mara ba su baya. To shi ne duk mutanenmu na jam'iyya suka ce a mara shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a wannan zaɓe da za a yi na 16 watan Fabrairu. Wannan tsari da muka yi ba maja ba ne, mu za mu mara wa APC shugaban ƙasa, amma tun da ke za a yi zaɓen shugaban ƙasa tare da 'yan majalisun tarayya, senatoci da 'yan House of Representatives, to da kuma daga baya sati biyu daga baya za a yi zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi, to wannan fa kayan SDP suna nan daram. Mu ma kuma muna fata cewa lokacin da namu ya zo, su 'yan APC su kuma za su taimaka mana mu ma namu ci nasara a wuraren da ya kamata suka su yi nasara, musamman inda suka fi ƙarfi a Najeriya kenan.
Aƙalla dai dama zai wuya cikin duk jam'iyyun Najeriya fiye da 90 a wuce biyu da za su yi tasiri a zaben shugaban ƙasa. Wasu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin wakilinmu na Bauchi Abdulrahab Muhammad da sashen Hausa na muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham, ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC, yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A baba nan dai, mutane kan shiga rudani game da gaskiya ko kuma ƙarya wasu bayanai da ake yada a shafukan sada zumunta, saboda yawaitar labaran ƙarya da mutane ke kirkira su kuma yada su. Yanzu haka ma, wannan batun yaran labarai da mahautunan ƙarya ko mu ce kanzon kurege na ci gaba da jan hankulan jama'a, musamman ma masu amfani da shafukan sada zumuntan. Dakitar Sadatu Aminu Barkindo, malama ta a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa, ta kwatuna da wasu irin waɗannan kallon kuragan.
A gaskiya fake news yanzu za mu ce ya zama kamar ruwan dare ga duniya. Because ko ina yanzu kowa yana hawan social media din nan shi aka fi patronizing, so saboda haka mutane sun zama kowa zama kamar dan jarida ne haka, while kuma ba asali ba sahihancin magana, kawai kowa sai ya rubuta ko kuma ya manna hoto a social media din wanda are not related to abun da yake faruwa in the real sense. Irin abu haka yana kawo tashin hankali, yana rikita da mutane su zulumi ko haka din ne ko ba haka ba, then daga baya sai a zo a fahimci ƙarya ne. Akwai wani abu wanda ya taba faruwa recently wanda aka ce so inspector general na yan sanda wanda babba ne shi a Adamawa State, social media da first aka fara gani akan cewa ya rasu, da aka zo daga baya aka zo aka fahimci ƙarya ne da ya rasu ba. Similar incident akwai rikici ne na makiyaya da manoma, so anzo aka ce akan yan Boko Haram ne sun shiga wani kauye a nan Adamawa, sun shiga sun mamaye ma kauye din gabaki daya, wal kuma ba haka bane shi ma daga baya. So abubuwa da yawa na faruwa wanda yake iya tayar da hankalin mutane wanda ba sa inda abun yake faruwa.
Yayin da aka tunkari babban zabe a Najeriya, tuni yan siyasa a kasar suka dau sabon salo na amfani da irin waɗannan kafafen sada zumunta na social media. To wai ko me yasa haka? Malam Muhammad Lawal Alladi, wani mai tu'ammali ne da irin waɗannan kafafen sadarwa, ya ko danganta lamarin ne ma da propaganda siyasa.
Yan siyasa suna da propaganda ne kaman shiri ne na yaki, saboda idan suka nuna ma cewa wani ya samu tarba kyakkyawa a wannan jaha, sai ba ma ɗaya dan siyasan tsoro cewa to tabbas fa wani zai kaza. Hakan kuma suna amfani da shi yana da tasiri a ƙarshen sakamakon zabe da zai fitar.
To sai dai kuma gani yadda wannan lamari ke ƙara munana, yasa yanzu aka ci barbin didigi.com gudanar da wani bincike kan yadda labarai da mahotunan ƙarya ke yawaita irin wannan lokaci na zabe a Najeriya. Malam Ibrahim Shehu Adamu, wani tsohon ma'aikacin gidan rediyon BBC ne da yanzu ke aiki a wata kafar yada labarai a ƙasar Turkiya, kuma haila yau ɗaya daga cikin jami'an da ke gudanar da wannan shafin bin didigin, ya ba da misalai da wasu binciken da suka yi cikin kwanakin nan.
Duka bangarorin siyasa kowa na ƙoƙarin zai ja hankalin jama'a wajen samun ƙuri'u domin ɓata abokan hamayyarsu, sannan kuma akwai yawaitar mutane da ke amfani da kafafen sada zumunta inda ake tattauna abubuwan siyasa da ke mamaye dandalin. Wato kafafen social media kamar su irin su Twitter, Facebook da WhatsApp a Najeriya, mutane na tattauna harkar siyasa saboda ana alakanta ta da addini da kuma bangaranci. To a yayin da muka tunkari zabuka a watan Fabrairu da Maris a Najeriya, abin diddigi mun lura cewa wasu mutane, wasu 'yan siyasa da kuma magoya bayansu sun fara yaɗa labaran bogi akan zabukan, musamman wato akan manyan 'yan takara biyu, wato shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar.
Daga nan kuma sai bada misali ma da wasu labaran kallon kuragen da aka ta yaɗawa.
A shafinmu na bin diddigi mun wallafa wasu daga cikin irin waɗannan labarai da ake yadawa na bogi, kamar yadda aka yada wani labarin bidiyo a Facebook cewa dan takarar jam'iyyar PDP wato Atiku Abubakar ya ce zai cimma yarjejeniyar tsakaita wuta da kungiyar Boko Haram idan ya ci zabe. Sai dai binciken da sashen bindigi na kamfanin dillacin labarai na AFP ya gudanar ya gano cewa bidiyon na ƙarya ne. Sannan kuma akwai labarin da aka buga a wani shafi cewa an yi wa mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo ihu a wata ziyarar campaign da ya kai wato Ilori a jihar Kwara. Binciken ya gudanar cewa a ranar da aka ce an yi wannan abu, Yemi Osinbajo bai ma ziyarci jihar Kwara ba, kuma ba a yi mishi ihu ba. Sannan kuma akwai hotunan da aka ƙara yaɗawa na tawagar motocin kamfen na shugaba Muhammadu Buhari wanda aka ce mutane ne suka yi musu korar kare a Kano. Wato binciken ya nuna cewa ɗaya daga cikin hotunan na wani ɗan takara hamayya ne a kasar Uganda a yanda suke sa in sa da yan sanda kuma ba a Najeriya ma aka dauki hoton ba. Sannan kuma akwai labari da irin cewa Trump ya ce a zaba a teku, binciken ya nuna cewa hakan bai faru ba, da kuma a teku ya wai ya gaisa da Trump, hoto ne da aka hada, hoto ne na bogi. Sannan kuma akwai labari da ake cewa wargidan shugaban kasa Aisha Buhari ta ce kada a zaba mijinta, shi ma labari ne na bogi, inda muka yi bincike muka gani hakan bai faru ba. Sannan kuma akwai labari cewa wai tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar yana raba abinci da kuma kudi a wani gangamin campaign da ya kai jihar Sokoto. Wato binciken da muka yi mun gano cewa wannan hoto ne, amma hoto sahihin hoto ne amma ba a wannan campaign aka dauki wannan hoto ba.
To wai ko taya ma za a gano irin waɗannan labarai ko hotunan bogi? Ga dai jami'in bindigigin
akwai hanyoyi da dama na gano labaran bogi ko na ƙarya, amma zan tsakuro wasu daga ciki wanda zai iya taimakawa jama'a da ma 'yan jarida. Wato a ringa yin taka tsantsan game da kanin labari. A mafi yawanci lokuta labaran ƙarya sukan dace da kano masu jan hankali da girgiza zuciya. Idan an ga kano haka sai a yi bincike a ga sahihin labari. Sannan kuma a lura sosai da manhajar labarai. Yawancin dandalin da ke baza labaran ƙarya na ƙirƙirar manhajar da ke kama da wata sahihiyar kafar sadarwa. Lallai ne a bi diddigi a ga manhajar domin tabbatar da ingancin tushen labarin. Sannan kuma a tabbatar da cewa wata ingantacciyar kafa ce ta buga ta. A lura da tsarin zubin labari, yawancin shafukan da ke buga labaran ƙarya ba su damu da kyautata tsarin labari ba. Za ka ringa jin karo da kurakurai da dama. Sannan kuma a yi la'akari da hotunan. Yawancin labaran ƙarya suna ɗauke ne da hotunan da aka sarrafa, a wasu lokuta kuma hotunan da sahihan hotuna ne amma ba su da tushe da labarin da aka yada. Kuma a riga duba kwanan wata. Akan alakanta rana wacce ta sha bamban da aikin da aka jingina labarin akai. Sannan kuma a ringa binciki hujjojin da aka gabatar akan labari. Matukar bincikar hujjar labari da aka gudanar domin gano gaskiyar ikirarin marubuci. Sannan kuma a riga lura da wasu kafafen yada labari. Rashin sanin idan an duba an ga babu wata kafar yada labari da ta yada wannan labari, alamar tambaya ce da kuma zargi akan sahihancin shi kanshi labarin.
Kamar yadda masana irin su Sa'adatu Aminu ke cewa muddin ko ba da mataki ba, to fa labudda wannan mutuka ma ya kawo rudani harkokin siyasar kasar.
Musamman irin wannan yanayi da ake ciki, ana faman shiga zabe, bai kamata a dinga yada irin wayannan fake news ba, because irin shi zai iya tayar da fada. Yanzu za a iya wasu kila ma lokacin zabe din za a ce wannan ne ya ci, wannan ne ya ci, kuma duka ba wanda yake da ikon ya fada wanda ya ci zabe in ba hukumar zabe din ba, wato INEC. So bai kamata a dinga yi ba, saboda irin haka shine yake tada hankalin matasa. Maybe ana da magoya baya daban-daban a environment daya, so zai iya tayar da fitina community din. Wani ya ce su ne suka ci, wannan ya ce ba su bane. So in summary dai bai kamata a dinga yi ba a irin wannan yanayi na lokacin zabe, saboda zai kawo tashin hankali. Kuma kowa yanzu fatan shi ayi wannan zabe lafiya gama lafiya.
Yanzu da 'yan kwanaki kadin ne ma suka rage da guda da babban zabe a Najeriya, yayin da kowa ke cin kasuwar hada-hadar siyasar kasar. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka. Daga Yola a Nigeria.
Sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.